Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia, sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 41 matsakaicin zango. Abin yayi mai da ke Jamhuriyar Nijar za ku sauraron matashar VOA Africa kan mita 102.5. Sauraron gidajen radio sun hada da amfani sarauniya Fara'a FM Nomad da Lal FM da kuma Niyya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi, baya ga haka a koda yaushe muna nan a shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya. Yau Litinin 28 ga watan Janairun shekarar 2019. Shirinmu na karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi kuka lalubo kai tsaye wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Shabin dare a nan Washington DC. To Muhammad Hafiz Baballe da fatan kawo ni lafiya.
Lafiya lawan Muhammad.
Madalla ba mu kan labaran duniya.
To jama'a ga kan labaran. Jagoran ƴan adawar Venezuela wanda ya ayyana kansa a matsayin shugaban ƙasa na riko, Juan Guaido, yayi tayin ahuwa ma jami'an tsaron ƙasar. Gwamnatin Najeriya ta yi kashedi game da katsalandan ɗin ƙasashen waje a zaben ƙasar da ke tafe. Fadar shugaban Amurka ta White House ta kalubalanci ƴan jam'iyyar Democrat da su yi abin da zai tabbatar da cewa suna son matakan tsaro sosai akan iyakar ƙasar da Mexico.
Kanin labaran duniya kenan. To yayin da aka tunkari babban zabe a Najeriya, rahotanni na nuni da cewa an gano wasu ƴan siyasa da suka bullo da wata hanya da ake zargin sabuwar dabara ce ta yi makudi a zaben da ke tafe.
Daga shekaran zuwa yau kuma wasu gungun ƴan siyasa suna bi gida-gida, suna ba da 1,000 ana ba su katin zabe, suna daukan hoton shi, ba mu san wani manufa ne suke da shi ba.
Za ku ji ƙarin bayani. To dangane da siyasar ta Najeriya, shin ko tsinduma cikin harkokin kamfe da jaruman shirya fina-finan Kannywood suka yi zai iya haifar da rarrabuwar kawuna tsakanin su?
Ana gama sha'anin siyasa za mu dawo mu rungumi sana'ar mu mai ta yi.
Bi masoyanka suka iya zama makiyinka. Dan ko mutum dai ba na so rasa a cikin masoyana.
Masu sana'a dai za ga kowa da irin ra'ayinsa, ko da ma akan sana'ar da ake.
Muna tafa da ƙarin bayani a cikin shirin da ma wasu rahotanni, sannan Sarfil Hashim Gumel zai shigo da shirinsa na ciki da gaskiya. Amma fa duka sai Muhammad Hafiz Baballe ya karanto mana labaran duniya. Sunana Mahmud Lalo.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan kun waye gari lafiya. Ga cikakkun labaran mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Shugaban ƴan adawar ƙasar Venezuela kuma wanda ya ayyana kansa a matsayin shugaban ƙasar na riko, Juan Guaido, yayi tayin ahuwa ma sojojin da suka goyi bayan demokradiyya, suka kuma yi watsi da gwamnatin mai ci ta Maduro. A wani taron manema labarai jiya Lahadi, Guaido ya ce ma sojojin, muna jiran ku sojojin Venezuela, muna jiran ku da kuma alkawarin da kuka yi na kare kundin tsarin mulkinmu. Ƴan bangaren adawa waɗanda wasunsu ke tayar da muryarsu suna cewa, aboki na soja, kai ne kadai ake jira. Suka yi ta raba takardu ma sojoji da ƴan sanda da aka tura musu ɗauke da bayanan shirin yin ahuwar. Waɗansu daga cikin sojojin suna jefar da takardun ko kuma siyaga, amma da yawa daga cikin sojojin Venezuela sun ce su da iyalansu sun gaji da tsananin ƙarancin abinci da kuma kayan more rayuwa. A halin yanzu, shugaba Nicolas Maduro ya nace jiya Lahadi cewa sojojin ƙasar suna bayansa a lokacin da yake kallon sojojin suna motsa jiki inda suke amfani da nakiyoyi da aka yi a Rasha, waɗanda ake cilla su da roka da kuma bindigogin harbo jirgin sama. Gwamnatin Najeriya ta gargaɗi ƙasashen waje da kar su yi katsalandan a zaben ƙasar. Tana mai jaddada cewa ƙasar ta yammacin Afirka za ta gudanar da zaben shugaban ƙasa cikin adalci a ranar 16 ga watan gobe, da yake mai da martani kan sukar da Amurka da Burtaniya da kuma tarayyar Turai suka yi saboda dakatar da alƙalin alƙalan Najeriya da shugaba Muhammadu Buhari ya yi. Mai magana da yawun shugaba Buhari ya kara wannan shawarar da shugaban ya yanke. Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta himmatu ga gudanar da zaɓe cikin adalci da gaskiya. Wannan gwamnati ba za ta karkatar da doka ba, haka kuma ba za ta lamunta da duk wani shishigin cikin harkokinta ba. A cewar mai magana da yawun shugaban kasar Garba Shehu a wata rubutacciyar takarda a daren Asabar, a cewar kafar labarai ta Reuters, a wani karin bayani da yi jiya Lahadi, Shehu ya bayyana kasashe uku da abokan Najeriya, to amma sai ya ce ga dukkan alamu sukar da suka yi ta biyo bayan zaton mara tushe da kuma raina salon wannan demokradiyyar Afirka. Ya kara da cewa babu ɗaya daga cikin ƙasashen ku da za ta bar alƙalin da ke da baibe da rigingimu ya yi alƙalanci idan ba a warware matsalar ba. Fadar shugaban Amurka ta White House ta ƙalubalanci 'yan jam'iyyar adawa ta Democrat jiya Lahadi da su nuna cewa suna son a tsaurara tsaro a kan iyakar ƙasar da Mexico da ke kudu. Tunda yanzu an kawo ƙarshen rufe ma'aikatan gwamnati wanda shi ne mafi tsaho da aka taɓa yi, gashi kuma wa'adin makonni uku na tattaunawa na raguwa. Mick Mulvaney, wanda shi ne muƙaddashin shugaban ma'aikatan fadar White House, ya faɗawa tashar talabijin ta Fox News a jiya Lahadi cewa wannan wata dama ce ga 'yan jam'iyyar Democrat ta ganin ko shin sun yarda da tsaron kan iyaka domin hana kwararowar bakin haure da kuma hana shigo da muggan ƙwayoyi. Amma Mulvaney ya ce shugaba Donald Trump zai kare kan iyakar ƙasar ko tare da 'yan majalisa ko ba da su ba, ciki har da ayyana dokar ta ɓaci idan ta kama. Mulvaney ya ce fadar White House ta ga 'yan jam'iyyar Democrat sun fara yarda da shugaban ƙasa akan buƙatar katanga mai tsawon kusan kilomita 400 kan iyakar Amurka da Mexico mai tsawon kilomita 3,200, inda Trump yake neman dala biliyan 5.7 a cikin kudaden haraji domin gina shamaki. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Wani da daddan amini kuma mashawarcin shugaban Amurka Donald Trump mai suna Roger Stone ya faɗa jiya Lahadi cewa yana tunanin ba da haɗin kai ga kwamitin musamman na Robert Mueller mai bincike akan katsalandan ɗin da ƙasar Rasha ta yi a zaben 2016 da abin da ya tattauna tare da shugaban Amurka. Wata kotu ta caji Stone a satin da ya gabata da yin ƙarya da kawo cikas ga bincike da kuma jirkita shaida game da abin da ya shafi kwamitin yakin neman zaben Trump. Ya faɗa a cikin wani shiri na gidan talabijin na ABC yadda zai ba da haɗin kai ga binciken da mula ya shafi watanni 20 yana yi, wanda zai zama wani abu da zai tsayi da shawara a kai bayan lauyoyinsa sun tattauna. Sannan ya ƙara da cewa idan akwai laifi da wasu mutane suka yi lokacin yakin neman zaɓe wanda ko ɗaya ban san da shi ba, amma idan akwai gaskiya zan iya bayar da ba'asi a kai.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu fara da Najeriya. Wasu bayanai daga jihar Taraba da ke arewa maso gabashin kasar na nuni da cewa wasu 'yan siyasa sun bullo da wata sabuwar hanya da ake fargabar dabara ce ta yin maguɗi a zaben da ke tafe nan da wasu makonni. Daga Jalingo ga rahoton da Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana.
Kamar yadda ma rahotanni ke cewa, wasu 'yan barandan siyasa ne a jihar Taraba ke shiga anguwanni da kuma sako-sako domin siya ko kuma daukan hotunan PVC wato katin zabe, inda masu gamba da tukunci ga mai ta bakin wasu shaidun gani da ido da suka nemi a sake sunayensu.
Diga shekaran zuwa yau, wasu gungun 'yan siyasa suna bi gida-gida suna ba da 1,000 ana ba su katin zaɓe suna ɗaukan hoton shi, ba mu san wani manufa ne suke da shi ba.
A ku kuna ba da?
A mu ban bayar ba, amma mun ga wanda suka bayar shi ne muke jan hankali ga su ma su kiyaye sabila da ba mu san me za su da katin zaɓe ba.
Kaga wanda
na gani da idona.
Ke ba ka bada ba?
A ni ba zan bayar ba.
Hakikanin gaskiya abubuwan da yake faruwa nan da idona ne ne shaida na gani. Katin zabe za a zo a kira a nemi a tambayi sunanka a dauki numba a jikin katin din a dauki hotonka a dauki naira 1,000 baka.
Da suka zo da karfi suke ko ku a kudi ake bada?
Ba sa yi da karfi, amma da yake ba sa bayyana manufansu a dalilin hakan mutane za su ga kan ba wani abu ne ba don sun ba da numban zabe in katin da yake botaskar nasu don a ba su 1,000. ga yayin da ake ciki wani zai karba.
Yanzu haka mata ne kungiyar makiyaya a jiya suka farga tare da daukan gabarin wayar da kan makiyaya a Ruga.
Khalid Muhammad Weiba, PRO na Sabitar Plako, John Jam Travis District. Mu abin da muka yi mun dauka da Fulani daji nan ba mai kati ma gaba daya. Mun dauki Osun local government mun bi every arko kowa ya tabbata yana da katin zabe. First kafin a san me za a zaba. Kowa da abin rayinsa. Amma mun bi mutane ko ina yanzu duk Fulani suna da katin zabe. Mutum ya sayar da katinsa ko a bashi kudi ya ba da kati wannan ba zai ba abdon munte ba mun riga mun yi gargadin wannan
kaman wani gargadi kuke wa Fulani da muka sosai da katin su
kan su zai da katin su mun riga mun yi gargadi karkai kuskura ka sai da katinka don kudi ka sai da katinka ka sai da inkinka ne
to sai dai kuma hata bangaren hukumar zabe ainak a jihar Taraba tace ko da yake kawo yanzu ba sanar da ita hukumance ba to amma kotu ne ma ta dauki matakin wayar da kan al'umma Mr. Febemi Amewanmi dake zama jami'in wayar da kan jama'a na hukumar zaben ya ko gargaji jama'a ne ma da suke sa ido
a wajen mu kan ba mu samu wannan rahoto ba tukuna amma ya rage ga kai vota ka misho cewa baka sai da kuriyan ka ba baka sai da yancin ka ba ya kamata ka zo abin farka fitar da su ko ka karba ka ba ma wani katin ka mu kuma ba mu aika wani ya je ka ba katin PVC naka a hannunka a gida ba in kun ga wani abu haka sai ku gaya ma yan sanda su ne za su apprehend waɗannan mutane first for you to sell your voters card or to well, I can't say my joke because once I'm sure my car could run out of coffee so akwai police
sun kama kakana wannan abun ko da lokacin da nake hada hancin wannan rahoto duk kokanji daga bakin kwamitin tsaro abun koya tura to sai dai ko wata majiya ta ce to nima wasu ɗan sa kai suka yinkuro domin bankado waɗanda ke da hannu a wannan badakalar sayan katunan zaben Ibrahim Abdulaziz Sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Nigeria
to akai da Ibrahim to yanzu dai dangane da zaben na Najeriya yanzu a yanzu zai wuya a bayyana adadin jarumai mata da maza na dandalin Kanewood da mawakan Hausa da suka shiga gangamin yakin neman zabe domin tallata ƴan takarar da suke marawa baya to shin kowane irin tasiri wannan salon yakin neman zabe zai yi a fagen siyasar Najeriya musamman ma a arewacin kasar ga Isa Lawal Ikara da ƙarin bayani daga Kaduna
A daidai lokacin da wasu ƴan Najeriya ke korafi kan sabon salon yakin neman zaben da ya tashi daga irin na dandali da ake hawa turmi domin yada manufofi zuwa kafafan yada labaru na zamani da na al'ada da kuma yin amfani da ƴan fina-finai a wannan ƙasa su wasu ƴan siyasa na ganin wannan ce hanya mafi sauki ta wayar da kan ƴan ƙasa akan yadda za su yi zabe Kamar Derima Shatima shugaban wata kungiya ce ta matasa dake arewacin Najeriya kuma yana cikin ƴan siyasar da suka kira wani taro na jarumai masu shirye fina-finan Hausa a arewacin Najeriya da aka yi a garin Kaduna.
Mu yi la'akari da zamani ya kawo waɗannan ƴan uwana mu kannan mu yayin mu da suke harkan fim sakamakon yanda suke kokarin fafutukan neman yanda za su fadakar da mutanen mu na al'adun mu da addinin mu da wani sabubuwa. Sai muka ga cewa sako yana sauka da gaggawa na wayan mu da mutanen mu kai musamman mutumin arewa sai muka ga cewa dole yayi amfani da su to yin hakan shine muka samu wayanda suke tunani na gari wanda suka san ciwon kansu shine kaga su suka yi wannan taro muka hada su suka hada taro nasu muka kira kuma manya na kasa gabaki daya
Al-Amin Buhari ɗaya daga cikin jaruman fina-finan Hausa dake arewacin Najeriya
so kan mu hade yake ana gama sha'anin siyasa za mu dawo mu rungumi sana'ar mu me ita tayi dama kuma ita ta hada mu
sai dai kuma ita jaruma Umma Shehu ta ce tana gabar shiga siyasa dumu-dumu saboda tana da masoya
ni ba yar siyasa bace ni yar film ce yawa to ban ga dalilin da zan dinga hada business ina da wani abu ba saboda menene ina avoiding ne saboda in ka hada guda biyu masoyanka suka iya zama makiyinka makiyinka kuma za su iya zama masoyanka amma mu ko da yaushe ai masoya muke ne ba dan ko mutun dai bana so rasa a cikin masoya na
to anya ko tsoma ƴan fina-finai cikin harkar siyasa ba zai kawo rarrabuwar kai tsakanin masu shirye fina-finai a yankin arewacin Najeriya ba Sani Danja ɗaya ne daga cikin jaruman fina-finan Hausa a arewacin Najeriya da ya dauki bangare a siyasar wannan ƙasa
ka san shi siyasa wani abu ne daban wato kamar wani ra'ayi ne na mutum so masu sana'a dai za ga kowa da irin ra'ayinsa ko da ma akan sana'ar da ake so wannan kawai shi ne amma ba rarrabuwar kawuna bane wannan baya hana adawa aiki tare ayi wasa ayi dariya
yanzu dai maganar jawo ƴan fina-finai a cikin harkar siyasa a Najeriya ya riga ya zama ruwan dare ba ma a arewacin Najeriya ba har ma da kudanci Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Nigeria.
Kage da Isa Lawal Ikara a jamhuriyar Niger kuwa Majalisar Dinkin Duniya karkashin hukumar samar da abinci ta FAO ta yi wani taron fadakar da jama'a kan muhimmancin yaki da al'adar saka kananan yara ayyukan da suka fi karfinsu. Ga Haruna Mambako da cikakken rahoton daga birnin Kwani.
Malam Shatima Ibra shine ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya wannan taron.
A doka ta duniya akwai ayakuna lalle yaro ya kamata ya aike tun fil azal da aka tashi kenan tunda muka tashi mun san yaro ana sa shi aiki saboda ya saba da aiki kuma ya tashi da ɗabi'a ta yin aiki ba ta taragwanci ba to wannan halaka ne a sa aiki amma sai kaga mutane kuma sun wuce gona da iri sai su sa yara waɗansu aiki wanda bai kamata ba su sa misali ka gani in aka ce wajen ɗauka kaya dan naga yaro na yana iya daukan misali tiya biyu dan kaya wanda bai kai kaya ya karya bai dauko daga gona ya kawo gida sai kaga nazarci in naga kaman yayi kokari ya dauko kilo 50 sai ya dora mishi he ce ya rika dauka to wannan daukan kilo 50 kinan lokacin shi bai kai ba sai har ya kai ya tsumbure kenan akwai abubuwa ayakuna wanda yara ya kamata su yi amma kuma akwai ayakuna wanda bai kamata ba a sa yara su yi to ta
kasancewar muhimmancin maudu'in da aka tattauna da shi a wurin wannan taron da hukumar ta majalisar dinkin duniya mai kula da abinci FAO ta shirya a birnin Tawa shi yasa aka gayyato manoma da makiyaya kanin cewa dukkan bangarorin guda biyu sukan yi amfani da yara walau wurin noma ko kuma wurin kiwo haka zalika da sarakunan gargajiya waɗansu daga cikin 'yan ƙasar ta jamhuriyar Niger a birnin Tawa sun bayyana mana ra'ayoyinsu game da wannan fadakarwar da hukumar majalisar dinkin duniya mai kula da abinci FAO ta shirya
insha Allah ni da abin na gani yar kanana wanda ake kawo almajirai wanda ake dauko kawo su almajirai shi yaro karin boki dan sai kara bakwai ba in ba garin ku ne abin nan makarantar yace ya tayye karatu zai kwana a gida amma na fito da su gaskiya kanana sosai ba su ma ci kara bakwai ba gaskiya wannan akwai matsala aikin ta bai makamata a sa almajirai su ci ba
mutum kankana ka dauke shi yaro wurin aiki bai ma dace haka ba amma wannan abin gaskiya ba abu ne wanda ya kamata a duba a gani ba abin yi ne ba mutane ya kamata su gyara al'amarin yadda ya kamata shine da kyau haka nan
bai dace ba in dai hisbillah zakai amma yanzu zalunci zakai kenan zaka ce ka dauki yaro karami wanda ko nawa ka bashi na shi amsa to haka ne shine muke fata akan mutane su gane cewa tauye ma yaro haƙi bai da kyau
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Tawa a jamhuriyar Niger
za a iya karanta waɗannan rahotanni a shafunan wato a shafinmu na yanar gizo da ma na Facebook a duk lokacin da ake so. Kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC inda lokaci a yanzu ke cewa 12 dare ne da minti 18 ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum. Batun tsaro lamari ne da har yanzu ke ci gaba da barazana a wasu yankunan arewacin Najeriya, musamman ma yankin arewa ta tsakiya da arewa maso yamma. Batun yan fashi da makami da masu garkuwa da mutane domin kuɗin fansa shine abin da yanzu haka yake ci wa 'yan Najeriya tuwa kwarya. Jihar Zamfara da sauran makwabtantana daga cikin jerin wuraren da matsalar 'yan bindiga ta addaba. Duk wani ƙoƙarin da gwamnatoci daga tarayya zuwa jihar ke yi na ganin an magance matsalar amma har yanzu babu alamar sauki da ake samu. Abin tambaya a nan shine shin matakai ko hanyoyin da ake ɗauka domin samar da zaman lafiya a wuraren da 'yan bindiga suke addaba suna tasiri kuwa ganin har yanzu ba a gama da matsalar ba. Kan neman hanyar magance irin wannan bala'i da ke addaban mutane ne yasa filin ciki da gaskiya ya karɓi bakuncin wani tsohon ɗan bindiga daga jihar Zamfara da Nasarawa mai suna Alhaji Abubakar Usman wanda aka fi sani da Shomo. Wanda makonni biyu da suka gabata muka fara kawo muku hirar da wannan fili ya yi da shi domin gano makasudin da yake saka wa mutane faɗa wannan hanyar da kuma dalilan da yasa har zuwa yanzu aka kasa shawo kan wannan matsala. A yau za mu kamo kashi na ƙarshe na zantawar da wannan bawan Allah da fatan masu neman hanyoyin warware wannan matsala na kusa domin fahimtar yadda 'yan bindiga ke tunanin su tare da ƙaddamar da hare-haren da suke. Suna Nasir Fil Hashin Gumar, a yi sauraro lafiya.
Akwai garuruwan da ake zuwa a wargaza su ya wulakanta ma har mutanen gari har da mata ma da sauransu me yasa ake yin haka
to duk inda kaga an shiga wannan gari kamar haka an je an wulakantar da mutane an wargaza gari an kwace an kokkona wasu to in an kai bincike a hankali akwai abin da mutanen garin sun kai da waya fa mutum ha komai rashin imani ne mutum bai maka komai haka nan kawai sai dan ka je ka fada shi da rigima ba zai yiwu ba fa ni na san da sani tunda ni iya sani na da wannan abun duk garin da bai taba ku ba sa ido ba wani tsangoma haka nan kawai ku hau babura ku je ga garin ba zai yiwu ba wallahi Allah ma ba zai baku ba sannan akwai wani abun da mutane suke sai kaga an ga bako banda ba san inda hito ba san aiki ne kawai a kame shi a yanke shi da yuka to wannan abun kuma shi ke kara hauhawar da abubuwa su yi muni babu ko barayin ne sun ka hita da kansu sun ka tayi wurin sata an ka kashe ni wallahi tallahi za su hankura ba abun da za su yi amma sun ka gane cewa haka nan ba abin da sun kai an ka kashe musu mutum to shi ke sa su gune ma wannan wuri su aje alkawari sai sun je sun kona gari
shi yasa ake bayyana ma wasu ma masu ma irin wannan ramuwar gayyar kamar gayyato su ake daga garuruwa daban-daban har ma da kasashen waje
to gayyata ce duk inda sun ka ji an raina masu da hankali sun ka ga walakancin ta kai inda ta kai to za su iya gayyatowa in kuma suna da kayayyakin su za su je su yi da kansu don babu wanda ba a yi in da ma mutum an ga wanda kamar waɗanda suke da yawa-yawa su ta isa su shiga gari to ba su gayyata kowa su za su je su yi da kansu wanda an kai ma kuma ya gane cewa bai da kowa to dole shi zai yanda zai ya gayyato mutane su je su aikata abinda za su aikata
shi mu akwai hanyoyin da yanzu zaka iya fada wa gwamnati inda an neme ka samu a warware yanzu irin wannan rikici da zubar da jini da ake samu a jihar Zamfara da yankunan birnin Gwari da sauransu
kwarai babban shawara ta ga gwamnati lalle sarakunan gargajiya su ne turakun kasa ba yanda za a yi abun ya yi tsarin ya yi daidai dole sai sarakunan gargajiya su ya kamata gwamnati ta maike su wakilanta na jihohi kuma a daina barin tsageru waɗanda ba su da kunya su je su dinga rena sarakunan gargajiya yanzu kamar alal misali akwai kungiyoyin da ake kakkafa waɗannan kungiyoyi bayan ƙarin sace-sace ba abin da suke ƙara duk kungiya ko ma wani irin dan kungiya ne a tabbata mai gwamnati ta bada wannan doka ya zama doka ga kasar Najeriya dukkan kungiya ko ma wani iri ne to yana kasa ga sarkin gari nan ko da mai anguwa ne idan an gayi wannan tsarin to insha Allah ina kyautata zaton za a samu sauƙin abubuwa
shi mutane ba su rike da makamai ga babura su rika tahowa wajen su dari kaza wani sarki za su saurara
sarki ai ba yanda za a yi mutum ya zo yana bako ga gari ya ce zai yaƙi ƙyan garin shi ya zauna ba zai yiwu ba ai ba su taɓa nuna cewa za su je su kashe sarakunan da kansu ba zai yiwu ba sai in shi sarkin ya jefar da kanshi ki wani abubuwa na wauta don da farkon abin nan akwai wauta saboda ƙyan banga dai su sun ka kirkiro wannan bala'i babu waɗanda sun ka tada hankalin ƙasar Zamfara daga tsakanin banga da ɓarayi kuma lokacin hukuncin da ake ma ɓarayi nan ba a yi masa adalci in za a kashe mutum a tabbatar da nan lalahi ne ya kashe shi wallahi kowa zai hakura amma a je a kashe mutum wani a kasuwa za a ganshi a halbe shi wani za a kama shi a je sai an yawo da shi cikin kasuwa an ga mai mai walakanci sannan a je a yanka shi kamar rago shi waya za a kasar nan ta zauna lafiya akwai abubuwan da ake yi duk kasar nan kuma abu na daya gwamnati ta yi hakuri ta taimaka a gyara bangaren shari'a mutum komin matsayi na iya yi lahi a yi mai hukunci daidai da abin da ya yi mutum komin kaskanci ne idan ya yi kuskure in na haƙuri ne a yi mai haƙuri in kuma na tara ne a yi mai tara in ma na koma wani irin hukunci ne a taimaka a yi mai hukunci daidai da abin da ya yi to ƙasa za ta zauna lafiya
akwai wata rana muna dawowa daga can Mambila muna dawowa hanyar Jalingo sai na ji ƙarar bindiga an yi harbi a kusa da wata kasuwa sai wani a mota ne ke cewa ɓe fiɗi ɓe wato ma'ana an harbe su kenan sai na fahimci kamar wasu irin waɗannan ɓarayi ne haka kawai aka wato ma'ana ba je kotu ba aka harbe su me kake wani ƙarin bayani in ka fahimci bayanin nan da ne za ka yi don mutane su fahimci irin abubuwan nan da ke faruwa
to duk abin da ke sa akwai waɗanda su ba alƙalai ba ne su ba komai ba ne amma su za su je su yi hukunci da kansu ba bincike ba komai to wannan hukuncin da ake yi na ƙarfi da yaji shi ke haddasa fitintunu kuma wallahi idan ba an bai irin su ba yanda za a samu sauƙin abubuwan nan amma in yau an ka dawo shari'a duk mutumin da ya yi laifi a zauna da shi a yi hira a gane cewa me ya kamata a yi da shi a faɗa ma duniya cewa ga abin da dalili ne da za a yi ma wani hukunci kaza wallahi kowa zai hakura
abin da nake faɗa waɗannan waɗa mutanen da ake kashewa su waye ne suke kashe su, kuma labarin da kuke samuwa suke ba su izinin su yanke wa mutane hukunci a cikin kasuwa kawai a kashe mutum?
To mu dai sai aka sani mu waɗanda mun ka san suna wannan aiki ɗan banga ne, shin da sanin hukumar da suke yi koko suna yin kashin kansu ne, har yau ba mu tsaya mun kai bincike ba. Har lokacin da an ka fara daukan mataki na ramuwar gayya, ba wanda ya taba zuwa ya zauna da sarakunan su ya tambaye shi wannan abun da ake yi kuna ganin kamar ya daidai ko bai daidai ba, shin wannan abun ya za a yi a maganin shi, wa ke sa su suna yi ba mu sani ba, su ke sa kansu ba mu tambaye su ba. Mu dai in mun ka shiga gari za mu halatta jinin ko ma waye duk wanda mun ka gani kawai shi dan banga ne ko yayi ko bai ba shi din ne.
Yadda yan Boko Haram da suka fara wa yan sanda ke nan
kwarai lokacin nan, tunda sun nuna cewa su lalle ilallan ba shari'a ba komai su za su yi da kansu, kuma duk abin da ke kawo talaka ya dauko shi ya je ya hukunci da kansa daga laihin hukuma ne. Hukuma an dauki mataki, yau ka je ka hada mai in mai anguwa ne ka hada mai ya iya saurare ka, ka je ka hada mai hakimi ya iya saurare ka, hada ma mai martaba ya iya saurare ka, to shin ya ake son lokacin ayi? Tunda duk inda a tunaninka ka kai kara ba a yi maka magani ba, to kaga in an ka ja da ba sai ga wani an yi wani abu wanda bai dace ba.
Ta ya zaki ka taimakawa jami'an tsaro ko kuma gwamnatin Najeriya ta zo ta magance waɗannan abubuwa? Yau aji wajaje duk sun yi shiru kowa ci gaba da sana'arsa, manoma su yi nomansu, masu kiwo su yi kiwonsu, masu zuwa kasuwa su je kasuwa.
To abinda za a yi a nemi masu ilimi addini a don ba yanda za a yi jahili ya shiryar da ɗan'uwansa jahili. Jahili dama ɓatacce ne, kuma ɓatacce ba zai taɓa shiryar da ɓatacce irinsa ba. A nemi masu ilimi addini su sun kasan irin yanda za a yi, yanda za a yi a tarbiyyatar da mutane. Kuma in za a nemi malaman na addini a nemi nagari, gada a nemi mutane waɗanda za su je kuma su kawo wani abu nasu ra'ayi, don saboda mutum yau kana ganin shi kace mai ga abun da nisa ka je kai sai ya mai da abun iko shi ko ya je ya dinga takama da shi. Duk mutumin da za a nema a faɗa mai cewa duk inda za ka je a kan wannan abun, to lalle ka tabbatar da kai a matsayinka bako kuma ka je gurin ƴan gari kana neman goyon bayan su da shawararsu, don ba yanda za a yi a yi shugabanci in ba a shawara. Shawara shine ginshikin shugabanci, babu yanda za a yi kai shawara da mutane a ce don hasashenka, don tunaninka, ko don kwakwalwarka, ko don iliminka, ko don wani gwanin tattaka ka gano abinda suke ne, ba zai taɓa yiwuwa ba. Amma ka zauna da mutane ko da jahilai ne, in ka je gada ka nuna masu cewa kai mai ilimi ne, ka zo ka shiryar da su jahilai ne, ba za su saurare ka ba. Amma in ka zo ka nuna masu kai ma fa irin su ne, ya za a yi a gyara abu kaza da na bashi, abu kaza da na bashi, ka nuna masu kamar kun haɗa kun yi tarayya a cikin laihin da suke yi, to haka za ka jawo hankalin su fahimce ka, kuma za su yadda da abin da kake gaya masu.
Alhaji Abubakar Usman kenan da aka fi sani da Shuru, tsohon dan bindigar da ya ce ya tuba ya dawo hanyar da ya kamata, ya kuma ke son taimaka wa hukumomi domin samar da hanyar kawo ƙarshen matsalar fashi da makami da kuma garkuwa da mutane don kuɗin bansa. Yanzu madadin Nasiru Adamu Yalai Kaya, ni Sarfi da Hashin Gumal ke cewa sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu kawo muku wani sabon shirin. A kasance lafiya.
Allah, yanzu kuma ga labarai a takaice.
Jami'an kasar Brazil sun koma bincike jiya Lahadi game da ɗaruruwan mutane da har yanzu ba a gansu ba, bayan gocewar laka sanadiyar fashewar wata madatsar ruwa, bayan da masu ayyukan ceto suka dakatar da binciken waɗanda suka ɓata saboda tsoron yiwuwar madatsar ruwan za ta iya sake fashewa a karo na biyu. ‘Yan kwana-kwana sun janye kiran da suka yi tun farko cewa mazauna garin Brumadinho na kudu maso gabashin sun shirya za a kwashe su.
Thomas Haro da aka makawa ƙarshen shirin a wannan lokaci, sai kuma da anjima da hantsi, wato da misalin karfe 8 agogon Najeriya, za mu sake dawowa in Allah ya yarda. Yanzu za mu da din shi Muhammad Hafiz Baballe da Chiba Hero Jidune, sai kuma injiniyan mu Jimmy Cook Mahmud Dalo ke cewa sai mun haɗu a shirin namu na anjima insha Allah. Assalamu alaikum.
Afrique, le monde aujourd'hui.